والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. ان هو masu albarka barkan mu da sake haduwa a wannan bijiri mai albarka a wannan rana ta talata wacce ta yi daidai da 18 ga watan Ramadan na shekara 1446 hijrar ma'aikin Allah kuma jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina 18 na'am wacce ta yi daidai da har wa yau 18 ga watan March wanda yake shekara ta 2025 insha Allah ta'ala maudu'in mu a yau zamu tattauna akan sada zumunta wanda batu na sada zumunta duk abinda Allah madaukakin sarki yayi umarni da shi ko ya tsawatar akan sa to al'amari ne mai girma sada zumunta ko ba komai tana buƙatar tunatar tana buƙatar a ce muna tunatar da junan mu dangane da al'amarin zumunta sakamakon al'amari ne wanda ya shafi haƙƙi na mutane kuma haƙƙin ma na ƴan uwa dan haka sada zumunta abu ne mai girman gaske wanda ya kamata a ce mun tunatar da junan mu akai wanda sada zumunta musamman idan muka dauke shi ga iyaye mata al'amari ne wanda yake kaman dai ka ce babu wanda yake su sada zumunta suke kokarin raya zumunta a mafi yawan lokuta domin su ne zaka samu koya abu yake sai sun waiwaye an haihu za su kai ziyara an mutu taziya biki za su je kaza komai duk wani al'amari da ya shafi zumunta mata ba su wasa da shi to amma kuma idan muka sake kallon wani gefe guda kuma mata kuma suke rafke zumunta a kankanin lokaci da kankanin kalamai ko da aiki yanzu sai su fasa zumuntar tawargani dalili shine imma wani al'amari da yake na son zuciya ko kuma ajizanci matar mutum za ta iya nuna rana guda ba ta yin kanwarsa ta dalilin wata magana guda ɗaya kila ko ta ba shi shawara kan ƙara aure ko wani abu ba ma haka wata za ta iya kan namijinta kai tsaye ta ce ta tsani kanwar daga sanda kika faɗa min mijinki kin tsani kanwarsa shi kan bai yi wuya a rayuwarsa in dai ba jajirtacce bane ya ringa maka miki zancen ɗan uwansa ko kanwar ta shi ko me ya faru haka kuma iyaye inda ake balla zumunta mata babu ruwanta za ta iya kallon mahaifiyar miji ko ta kalli miji shi da ita ta san yanda za ta yi ta saka masa wasu abubuwa da za su sa ta ringa sashi yana nisanta da mahaifiya wanda kuma sada zumunci in ana maganar sada zumunta kat shine maganar iyayen mutum farko uwa da uba sannan sai ƴan uwa da ke biyowa baya to bayani na abinda za mu fara karyawa da shi shine abu sa wannan batu na sada zumunta ita sada zumunta aba ce wacce take ba ta da wani haji kamar yadda Uthaymeen Allah madaukakin sarki ya masa rahama yake ce zumunta ba ta da wani iyaka ko kuma mudda a ce ga daga lokaci zuwa lokaci kaza za ka ringa sada zumunta za ka ringa ziyartar wani da wanci haka kuma ba ta da wani kaifiyya a ce dole kawai ga yanda za ka sada ta ga yanda wasu a ce ga wasu takaitattun al'amari sannan ba a ambaci da me za ka sada zumunta ba a ce kawai iya abu kaza da shi za ka sada zumunta misali a ce dukiya ko tufafi ka dinka tufafi ka ba wani da wani sai malam ya ce nassoshi sun zo a kan batu na zumunta kawai a sake ma'ana babu wani ƙa'idi ya ce duk abin da mutane suka lissafa shi a matsayin zumunta to wannan abin sunansa zumunta idan mutane suka ce ziyartar dan uwa zumunta ce to wannan zumunta ce sada zumunta ta hanyar yi masa kyauta ta hanyar ba shi wani abu na dukiya ko kuma bai da lafiya ka ziyarce shi duka yanda mutane suka dauki wannan zumunta sada zumunta to haka yake sannan yace duk abin da kuma mutane suka lissafa shi a cikin yanke zumunta, to wannan abin yanke zumunta ne. Duk abin da mutane suka lissafa shi a cikin yanke zumunta, to wannan yanke zumunta ne. Sai yace da haka ne yanayin al'amarin zumunta yake sabawa a tsakanin mutane. Yace akwai wanda zaka same shi a hali na babu, ko a ce gashi an shiga wani yanayi wanda jama'a suna dan kokawa da wannan yanayi, to zaka iya waiwayar wani cikin ƴan uwa ka samu kaga cewa shi ma yana cikin wannan yanayin na babu. To sai malam yace anan wanda ya shiga hali na babu a matsayin sa na dan uwa, sada zumuntar da zaka yi masa shine yace babu makawa ka sada zumunci tsakaninka da shi ta hanyar dukiya. Haka nan yace za a iya samun cikin ƴan uwa sai ga wani bai da lafiya, shi kuma wannan zaka sada zumunta ne tsakaninka da shi ta hanyar ziyartarsa, yace ba makawa ka ziyarce shi domin wannan zai rage masa radadi kuma zai ji cewa yana da ɗan uwa an damu da shi. Sai yace babban abin lura dai, babban abin da yafi mahimmanci shine ita sada zumunta aba ce wacce take an jingina ta izuwa ga urfin mutane, me mutane suka ɗauka a matsayin sada zumunta. Sai yace ba ta daida wani haddi, wannan shine maganan Uthaymeen Allah madaukakin sarki yayi masa rahma. Yana daga cikin mafiya girman al'amuran da zumunta take bukata, mafi girman al'amura na cikar sada zumunta a ce ka cika haƙƙin sada zumunta shine ta hanyar kokarin shiryar da ƴan uwa ga abin da yake alkhairi, shiryar da ƴan uwa ga abin da yake da'a ga Allah madaukakin sarki, ta hanyar yi musu nasiha ka ziyarci ɗan uwanka kin ziyarci ƴar uwarki, kokarin ganin cewa yaya za ta tarbiyyantar da ƴaƴanta don ta ci gajiyar su a duniyarta da lahirarta. To ba kamata in kika je sada zumuntan nan ba kawai ya zamto an bige da hira da gulma da sauransu da shi za a ƙare. Mafi girman abin da za ka cika haƙƙin zumunta da shi shine bayan ka ziyarci ɗan uwanka kai masa wasiki da alkhairi, yi mata umarni ba ta shawarwari yaya za a yi ƴaƴanta su zamto daban a cikin al'umma ta fuskar tarbiyyarsu su samu tarbiyya mai kyau, a'a ya za a yi ta gyara tsakaninta da mijinta, ba ta shawarwari akan abin da kika san shawarwari ne masu tsada wanda zai yi wuya ta same su in ba a wajen irinki mai ƙaunarta. Amma ba kawai an sada zumunci an tafi an kai ziyara ya zamto hira kawai ta duniya za a ƙare, ko da za a yi hirar a more to ya za a ki saka wasu saƙonni waɗanda suke kin nufaci Allah da shi kuma dan ki cika haƙƙin zumunta. Shine ƙoƙarin ba da umarni akan abin da yake da'a ce ga Allah tare da zuba hikima a ciki. A lokacin da ka isar da saƙo na nasiha ga ɗan uwa na wa'azi ga ƴar uwa, wannan idan kin sanya hikima za ki iya ba ta saƙonnin da tunda take a rayuwarta ba ta taɓa tsammanin ta same su a wajen wani ba, kuma ma ba ta taɓa samu. Shine amfanin sanda kake baiwa wani shawara ko kake masa nasiha ka sanya hikima a ciki, ka fahimci shi waye kuma yaya kake da buƙatar ka bashi nasihar da kake buƙata. Yanda dai likita baya anta yawa mutum magani sai ya auna ya ga me ya kamata, to haka ne ba da nasiha ga ɗan uwansa ya kalli ya ƴar uwar take. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Shi kam al-Imam an-Nawawi Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya ambaci cewa sada zumunta ita ce kyautatawa izuwa ga ƴan uwa gwargwadon matsayin wanda zaka sada, ko kuma wanda zai sada zumuntar gwargwadon matsayin wanda zai sada zumuntar izuwa gare shi. Yace a wasu lokutan sada zumunta za ta kasance da dukiya, a wasu lokutan sada zumunta za ta kasance da hidima, wanda yake mai rauni ta fuskar dukiya a dangi ka bashi abinda Allah ya baka na dukiya, ya zanto sada zumuntarka ka ƙarfafa ta wannan hanya, ko shakka babu zai ji daɗi. A wasu lokutan kuma kamar yadda ya ce sada zumuntar ta kasance da hidima, zaka kai mai ziyara kai masa wata hidima, ko kuma yana a hali na buƙatuwa izuwa ga wani abu ko ɗansa yana ciki ka tsakaninsa da rayuwar, kawai ka dubi cikin ƴaƴansa ka ce ka ɗauke nauyin karatun wani, in capacityn ka bai kai na ɗaukan biyu ba misali ka ce ka ɗauke nauyin karatun yaro ɗaya cikin ƴaƴansa a dangi, ko shakka babu wannan hidima ce babba. al-Imam an-Nawawi yace a wasu lokutan kuma tana kasancewa sada zumunta ta hanyar ziyara a wasu lokutan ma kai da sallama isar da sallama gaisuwa ga dan uwanka shi kuma al-Hafiz abin da yake cewa Ibn Hajar Allah madaukakin sarki ya masa rahma yake cewa abinda At-Tabarani ya faɗa game da sada zumunta shine yace ita sada zumunta ta kasu izuwa gida biyu akwai dunkulallar sada zumunta akwai kuma wacce take kebantacciya sai yace dunkulalliyar sada zumunta ita ce wacce take sada zumunta ce ta addini yar uwarki ce ta addini addini ya hada ki da ita wannan dan uwa ne addini ya hada ka da shi a tsakaninka da shi akwai sada zumunta wanda wannan sada zumuntar tana wajaba akan ka ka sada ta ta hanyar nuna kauna gare shi ta hanyar yin nasiha gare shi ta hanyar yin adalci gare shi ta hanyar tsayuwa da haƙoƙin da suke wajibai akan ka tsakaninka da dan uwanka musulmi da kuma haƙoƙin da suke na mustahabbai wannan kashi na dunkulallar zumunta kenan wacce take tsakaninka da duk wani musulmi dan uwanka sai yace bangare na biyu kuma akwai zumunta wacce take kebantacciya ita kuma yace tana karuwa akan waɗancan abubuwan da aka ambata da ciyarwa akan makusanta idan zaka nuna kauna so da kauna da yin adalci da duk kiyaye haƙoƙa na ƴan uwa yace abin da zaka ƙara akai shine ciyarwa gurgurdan yanda Allah madaukakin sarki ya azurta ka zaka ciyar ga ƴan uwanka sa'annan da kuma bibiyan halayen bibiyan halin da suka kasance ya wane yake yana nan kanau ya ƴaƴansa ya kaza kana kokarin bibiyar ƴan uwa ya suke ciki kada ya zanto tsakaninka da labari tsakaninki da labarin ƴan uwanki dif ba abun da kike ji kina tare da mijinki ƴan uwanki babu ruwanki da su kwata kwata wannan kuskure ne dole ya zanto duk sanda ake kokarin yanda ake ziyartar kawayen nan sosai to ya zanto su ma ƴan uwa suna da nasu lokaci suna da nasu haƙi ta waya ana bibiya idan gari yayi nisa ya wane ya wance ya wane kuwa mara lafiya ya yanzu ya warware ya kaza da sauransu Allah madaukakin sarki ya datar da mu bayan haka ƴan uwa masu albarka an tambayi bin Baz Allah madaukakin sarki ya masa rahma akan cewa shin shi batu na sada zumunta shin za a iya sada zumunta ta hanyar waya a wannan zamanin mu da muke ƴan wannan ƙarni na tarkacen kayan sadarwa na zamani kana da ɗan uwa yana Sokoto yana Niger yana Ghana yana kaza shin sada zumuntar kawai dole sai ka tafi koko zaka iya sada zumuntar ta waya duk da masu magana suna cewa zumunta a kafa take zumunta a kafa take to amma dai malam abin da ya ansa shine yace tabbas za a iya sada zumunta ta hanyar waɗannan kafafen sadarwa na zamani zaka iya ka kira mutum ka gaishe shi ka ji ya halin da yake ciki ko kuma ka rubuta masa sakonni na kattafa na ka tura masa ta wayarsa sannan ka tambayi lafiyarsa ka tambayi halinsa da sauran al'amuran da suka kamata a ce ka tambayi dan uwanka wannan dangane da abin da ya shafi a ce waya kenan bayan wannan ƴan uwa masu albarka lallai sada zumunta tana daga cikin mafiya girman al'amura mafiya girman al'amuran da bawa kan tsanantu da su ya samu kusanci ga Allah madaukakin sarki sannan kuma umarni da sada zumunta da bayani akan sada zumunta al'amari ne wanda yake mai falalar gaske wanda kuma Allah madaukakin sarki yayi bayani akan sa haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi bayani akan al'amarin sada zumunta wanda Allah madaukakin sarki kamar yadda yake faɗa a cikin suratul ra'd yake cewa wallazina yasiluna ma amara Allah bihi ay yusalu wa yakhshuna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab Allah madaukakin sarki ya kawo sifa kyakkyawa ta mutanen aljanna ya lissafa wasu ayoyin kafin wannan sai ya hada da cewa wallazina yasiluna ma amara Allah bihi ay yusalu da kuma waɗanda suke sada abubuwan da Allah madaukakin sarki yayi umarnin asadas ta hanyar me kuma wayakhshawna ma aw wayakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dalilin da yasa suke sada zumunta, suke sada duk wani abin da Allah yayi umarnin asada shi, shine wayakhshawna rabbahum, suna jin tsoron ubangijin su, kuma wayakhafuna su'al hisab, kuma suna jin tsoron mummunan hisabi, mummunan sakamako a kiyama. Dan haka ne zaka samu muminin kwarai yana bakin kokari ne ga cewa zumunta tana tafiya daidai, yana kokarin sadata. Wannan umarni da Allah madaukakin sarki yayin shi umarni ne gamamme game da sada zumunta, umarni ne gamamme game da sada zumunta ga duk wanda yayi imani da Allah madaukakin sarki, ya kuma yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya so Allah madaukakin sarki kuma ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wajibi ne gare shi jawuwa zuwa ga bautar Allah shi kadai ba tare da ya hada shi da kowa a wajen bauta ba. Haka wajibi ne jawuwa ga mumini ya dauki kansa ya mika kanshi zuwa ga da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi. Dan haka sada zumunta tana kasancewa ta hanyar makusantan mutum waɗanda suke ƴan kusa-kusa, ka sada zumunci tsakaninka da su ta fuskar zance, magana da kuma aiki, sa'annan hatta tsakanin miji da mata akwai buƙatar waiwayin zumuncin da ke tsakani, domin akwai waɗanda suke ga su dai suna rayuwa a gida ɗaya amma akwai communication gap, sai ka rasa ta ina abin ya faru, a gida ɗaya ake rayuwa gaba ɗaya. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Bayan wannan aya, Allah maɗaukakin sarki bai gushe ba yana mai nuna mana hatsari da girman abin da yake na musiba ga wanda yake yanke zumunta. Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Allah yace ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Yanda al'amarin yake shine idan har kuka juya baya daga umarnin Allah, kuka juya baya daga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuka kasance masu barna a ban ƙasa, sannan kuka yanke zumunta, ire-iren masu waɗannan ayyuka Allah ya ce ulaika alladhina la'anahumullah, waɗannan su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya nisanta su daga rahmarsa. La'anahumullah fa asammahum, Allah maɗaukakin sarki ya kurmantar da su ko ya bibantar da su, ya zamto kunnensu baya iya jin abin da zai amfane su game da lahirar. Wa a'ma absarahum, haka Allah maɗaukakin sarki ya makantar da ganinsu, ganinsu ba sa iya amfani da shi wajen su ga abin da zai amfanar da su, zai amfanar da su a duniyarsu da lahirarsu. Don haka yanke zumunta yana jawo inuwar Allah, yana jawo Allah maɗaukakin sarki ya nisanta bawa daga rahmarsa. Ko shakka babu wannan ya isa musiba a ce Allah maɗaukakin sarki ya nisanta mutum daga rahmarsa. Haka nan Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana a cikin suratul baqara, tun daga inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allah bihadha mathala yudhillu bihi katiran wa yahdi bihi katiran wa ma yudhillu bihi illa alfasiqin. Mariki nan, wa ma yudhillu bihi illa alfasiqina, suwa yesu alladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard, sai Allah yace ulaika humul khasirun. Mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya ambata a wannan waje, tun daga waccan aya da muka ɗauko a farkonta, Allah maɗaukakin sarki baya jin kunyar ya buga misali da abin da ya so buga misali da shi, ko da wannan abin yake abu ne wanda yake ma ba'udatan fama fawqaha, abu ne wanda yake kasa da sauro ko kuma abin da yake sama da sauro. Allah maɗaukakin sarki ya ambaci haka saboda abin da kafirai suke ambatar, yanda menene dalilin da yake sa Allah ya buga misali da kaza da kaza da kaza. Mutane sun kasu izuwa gida biyu, idan Allah maɗaukakin sarki ya buga misali a cikin littafinsa mai tsarki, akwai waɗanda suke imani da duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ambata, akwai kuma waɗanda suke kafirai, waɗanda su sai sun tsaya suna bibiyan wai me ma yasa akai kaza ne yasa Allah ke ambaton abu kaza a cikin littafin sa sai Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka gaskata Allah suka gaskata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo musu da shi su waɗannan sun san cewa duk abinda yazo na umarni daga ubangijin su ne buga misali da abinda Allah ya so ya buga misali da shi wannan al'amari ne na Allah shi yayi halitta kuma shi yake aikata abinda yazo dan haka ba komai bane dan ya buga misali da wata halitta a cikin halittun sa amma waɗanda suke kafirai kam sai su ringa tambayen cewa wai menene yasa Allah ke buga misali da abu kaza istihza'an kawai suna masu izgili dan me Allah zai ambaci sauro a cikin Qur'ani dan me Allah zai ambaci kuda askantaccen dabba dan me Allah zai ambaci gizo-gizo misali yana buga misali da shi za su ringa tambaya ta izgili wannan kam sababin abin da yasa suke wannan kawai dan me za a buga misali da dabbar da take ba komai ba jawabin shine Allah madaukakin sarki yake cewa yudillu bihi katiran wa yahdi bihi katira Allah madaukakin sarki yana shiryar da mutane masu yawa da waɗannan misalan da yake bugawa yudillu bihi katiran yana batar da mutane da yawa su ne waɗanda suke tsayawa tuhuma ko binciken kwakwaf ya akai me yasa wa yahdi bihi katira kuma yana shiryar da mutane masu yawa waɗanda suke su al'amarin su kawai miƙa wuya ga Allah Allah ya ce mun miƙa wuya manzon Allah ya ce mun sallah sai Allah ya ce ma yudillu bihi illa alfasiqin amma babu waɗanda suke bata game da misalan da Allah ke bugawa a cikin littafin sa sai fasikai su ne waɗanda suke alladina yanquduna ahdallah su ne masu warware alƙawarin Allah madaukakin sarki wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusan kuma suke yanke abinda Allah ya yi umarni a sadar da dukkanin haƙoƙan da ke tsakaninka da mutane bayan sauke haƙƙin Allah da manzon Allah haƙƙin da ke tsakaninka da mutane haƙƙin da ke tsakaninka da ƴan uwanka waɗanda suke danginka suna yanke abinda Allah ya yi umarni a sadar wai ku fa'uda ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard kuma suna barna a ban ƙasa sai Allah ya ce ulaika humul khasirun waɗannan mutane ne waɗanda suke asararru Allah madaukakin sarki ya nisanta mu da asara ya mana tsari da ita dan haka batu na sada zumunta abu ne mai girman gaske kuma darasi ne mai fadi sai dai wata haduwar kuma in Allah madaukakin sarki ya hada mu